malam ya ake sujjadar rafkanwa?
To sujjadar rafkanwa sujjadori ne guda biyu da ake yi, kuma lokacin da za a yi su za a yi kabbara, lokacin da aka tafi da lokacin da aka dago da lokacin da aka kuma tafiya da lokacin da aka dago. Sannan abinda ake fada a cikin sujjada shi ake fada a cikin sujjadar rafkanwa, abinda ake fada na tasbihi ko addu'a. Kaga dama kai tasbihi subhan rabbil a'la, in kaga dama kai addu'a ka roki abinda kake bukata kamar dai da kake kamar yadda kake kana sallah. Waɗannan su ne rak'o'in sujjada guda biyu na rafkanwa. In ka dago sawa'un sujjada ce ba'adi ko qabli, ba sai ka sake tahiya ba a bisa magana wacce take mai inganci, saboda hadisin da ya zo da maganar tahiya hadisin Imran ibn Husayn bai inganta ba. Hadisan da suka zo a babin sujjada sahwi babu mutun tahiya a cikinsa, saboda haka wannan karin tahiya din su matashahada malamai na hadisi sun ce gari ne sha bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda haka idan ka dago kawai za ka yi sallama ne, sawan sujjada ce ba adi ko sujjada ce qabli.
Sai sakon Hassan Ahmad wanda ke tambaya, malam cikakken bayani akan hadisin da ke cewa badal islamu garibun wa sawfa ya'udu gariban.
Badal islamu gariban wa sawfa ya'udu gariban kama bada fatuba al-ghuraba. Wannan hadisi ne tabbatacce na Annabi sallallahu alaihi wa sallam na cikin sahih Muslim, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake labarta mana cewa musulunci ya fara bako, wato sanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo yana kiran mutane zuwa ga musulunci, sun ga abu ne bako a wajen su, yaya zai zo ya ce a bauta wa Allah shi kadai, ba za a hada kowa da Allah ba, ajal al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajab. Yanzu Allah ta'ala yanzu abin bauta guda ɗaya zai sa ya zama shine guda ɗaya Allah ta'ala? Ce lalle wannan abin mamaki ne. Saboda haka suka rika mamakin a ce da su su bauta wa Allah guda ɗaya. Don haka wanda duk ya yadda da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ya zama gashi a garin sa yake kamar babban bako, ana tsangwamasa da inda ya bi ana nuna shi ya rasa gatansa, koda kuwa da can dan gata ne, ya rasa zaman lafiya, ya rasa wadata, ya rasa duk dai abin da da yake samu a matsayinsa na dan gida, dan gari, dan uwa, gaba ɗaya sai a masa kallon wani bako wanda ko ba a amince da shi ba. To haka musulunci ya fara shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa, har wannan ta sa suka yi hijira zuwa Habasha sau ɗaya sau biyu, suka zo suka yi hijira zuwa Madina, ƙarshe ma suka bar Makkan gaba ɗaya suka tafi Madina da zama, suka je can a matsayin baƙi, aka karɓe su, aka karrama su, aka ba su gurin zama, aka ba su gidaddaji, aka ba su gonaki, wasu suka shiga sana'a. To kaga haka musuluncin ya fara, yana jariri, kuma mabiyansa suna kamar baki a cikin garuruwansu, a cikin danginsu, a cikin ƙabilarsu, a cikin jama'arsu. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wasu ya'udu gariban kama bada. To yadda ya fara kamar bako din nan, haka zai koma bako, ma'ana tafiya za ta yi tafiya, mutane su rika nesa da koyarwar musuluncin, a rika nesa da koyarwar addinin, har a waye gari kuma mutane sun jahilci hakikanin musulunci din. Har sai zama da idan mutum ya zo yi wani abu na addinin, sai a rika masa kallon kamar ya zo da wani sabon abu, kamar ya zo da wani kamar wani bako ne, shi wannan abun kuma ina ya same shi, tare da cewa wani abu ne yana nan a rubuce a cikin littattafan musulunci, amma kasancewa mutane sun yi nisa da koyarwar, sun batsar da ita, sun barta, wataƙila su rike al'ada ko su rike wasu abubuwa daban can, to sai zama na ana masa kallon ya zo da wani abu bako. To a wasu ruwayoyin sun zo da bayanin su baki din, a cikin wannan ruwaya Annabi ya ce fatuba lil ghurafa, wato madalla ko aljanna ta tabbata ga waɗanda suke baki, wato ga waɗannan baki waɗanda za su yadda su tsaya akan addini na gaskiya, ko da za a riga ganin abin da suka zo da shi ba ko ne. To ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allazina yusrihuna ma afsadan nas min ba'di, su ne waɗanda suke gyara abin da mutane suka bata a bayana, wato za su zo suna kokarin a gyara abin da ake ba daidai ba, a dawo da mutane kan turba bayan sun sake ta. To waɗannan su ne al-ghurafa. A wata ruwaya ya ce ulasu salihuna fi ulasi su'in kathir man yubghiduhum akthar min yuhibbuhum, ce mutane ne waɗanda suke na kirki amma a cikin mutanen da ba na kirki ba da yawa, sai ya zama wanda yake son su, wanda suke kinsu sun fi wanda suke son su yawa. shirar gani hatta a rayuwar mu yanzu ta musulmi sai kaga wanda yake kokarin gaskiya da kwatanta gaskiya da kira mutane zuwa gaskiya sai kaga ko a kamfanin su ko a ma'aikatar su ko a makarantar su ko a ina ne sai kaga ana nuna shi da dan yatsa sai kaga kuma ana tsangwama shi ana jin haushin sa wataƙila in karamin ma'aikaci ne sai kaga manyan sa suna jin haushin sa saboda shi yana so a yi gaskiya yana so a kwatanta komai a yi gaskiya sai kaga cewa har na saman sa duk an ana jin haushin sa shi zai nuna ya fi kowa tsoron Allah shi zai nuna ya fi kowa sanin addini shi ya fi son addini da sauransu in wani babba ne shugaba ne sai kaga an ma'aikata abin nan waɗanda suke ƙasa da shi su kuma suna jin haushin sa ya fi tsanani ya fi tsoronawa shi dai yace kaza da an lokacin an kira sallah ce a bari duk a tafi sallah ai kaza ai kaza to duk wannan alama ce ta gurbatul din cewa addini ya zama bako to wannan da shi ne abinda ake nufi da shi wannan hadisi
sai ne ke tambayar shin sarkin Habasha ya musulunta a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam
kware da gaske ya musulunta duk da bai bayyana musuluncin sa ba saboda yana cikin a kasar sa ko inda suke kewaye da shi fadawansa manya-manyan abin nan ne manya-manyan kiristoci ne wanda suke rike da koyarwa ta nasara ta kiristanci saboda haka bai iya ya bayyana musuluncinsa ba amma ya yarda da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a zuciya ya yi imani da shi amma bai iya nunawa a aikace ba saboda haka bai koyi ya ake sallah ba balle ya yi sallah bai koyi ya ake yin wasu abubuwa na addini ba amma dai a zuciyarsa ya yarda cikin irin wannan yanayi ya mutu to Annabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ya sanar da shi cewa Najashi sarkin Habasha ya mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sanar da sahabbai yake cewa dan uwanku Salihin nan ya mutu ku zo yi masa sallah akai masa salatul ghaib inda yake cewa salatul ghaib ai wa sallah mace sallah ba tare da yana gurin ba ga wasu tana wajen ba Annabi ya masa sallah daga Madina ya sa akai sahu uku ya wuce gaba ya yi masa sallah saboda a inda yake ba wanda zai masa sallah saboda ba musulmi bane shi kadai ne musulmi shi ma ba sa su ma ba san ma musulmi bane ya bar abun a cikin zuciyarsa saboda haka Najashi ya musulunta
sai Khalid SATT yake tambaya mene hukuncin wanda ke cin zarafin mutane saboda Allah ya mallaka masa abin duniya
to wannan shi ba ya san ba daidai yake ba kuma kowa ma ya san ba daidai yake ba da Allah ya baka abin duniya ba ya baka lasisi bane da ka cutar da wasu ko ka abin nan din cin zarafin wasu wanda duk zai yi haka babu shakka yana cikin waɗanda Allah ta'ala yake cewa innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna lalle dan adam yana dagawa da shishigi da wuce iyaka an ra'ahu istaghna wai dan ganin shi ya wadatu wai dan ganin shi shi ya samu wadata to sai ya zama yana cin zarafi yana cutarwa yana wulakanta mutane to wannan ba dabi'a bace ta mumini ba dabi'a bace ta mutumin kirki ba dabi'a bace ta musulmi cewa dan uban idan ubangiji ya bashi wadata ya wulakanta mutane na'am
sai sakon baban lace daga bari yake cewa malam menene hukuncin sallar wanda ke riga liman yin ruku'u ko sujada a yayin sallar
to wanda yake bin liman ko ruku'u yana da salasu halat to hali guda uku guda daya shine wajibi na daya shine wajibi shi almutaba shine ya bi liman to ya bari bayan liman yayi sai yayi duk abinda liman yayi sai yayi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kabbara fa kabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza raka'a bina wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wannan shine mutaba inda ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fa kabbiru an sanya liman ne da wani ku koyi da shi idan yayi kabbara kuma ku yi kabbara idan ya tafi ruku'u ku tafi ruku'u idan ya tafi sujada ku tafi sujada wato ya zama da kai kana yi ne bayan liman yayi wannan ita ce ake kira mutaba to wannan shine abin da yake wajibi ga wanda yake bin liman yayi wannan akwai kuma muwafaqa shine ku rika yi tare da kaji ya tafi ya ce Allahu akbar zai tafi ku kai ma ka faɗa Allahu akbar ku tafi tare ya ce Allahu akbar zai dago ku kai ma ka ce Allahu akbar ku dago tare wannan malamin suke makaruhi ne wato kana rage wa sallar kalada kuma kana saba wa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kun yayi ka kun tafi tare mai bakon ka bishi a matsayin sa na shine shugaba shine liman shine jagora sai ya zama na tare kuke kai da shi babu bambanci kawai bambanci ku kana yana gaba ne kana baya amma kusan komai tare kuke kamar ba koyi kake da shi ba to wannan ba a so ba a san shi a sallah sai hali na uku shine almusabaqa shine karga liman kafin liman ya tafi ruku kai ka tafi kafin ya sujada kai ka yi sujada to wanda ya wannan sallar shi ta bace duk mutumin da ya riga liman da binar ruku'u ya riga shi sujada ba kuma bisa kuskure ba ta yi bisa kuskure ka ji kamar liman ya dago ka ji wata kabbara haka sai ka zaci cewa ai liman ne ya dago sai kai ma ka dago sai kuma kaga ko ai bai dago ba sai ka koma ko lokacin da kake dagowa shi kuma duk ka ganshi lokacin shi kuma yake yin gurin dagowa to wannan ba zai cuta da sallar ka ba saboda ba da gangan kai shi ba amma mutumin da gangan da liman ya ce Allahu akbar ya dago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamidahu ya dago daga ruku'u shi kuma yana dagowa kawai sai ya tafi sujada ba tare da ya akwai wanda sai kaga kaga ka gansu sai ma gwiwar sa ta je kasa kuma ya tsaya wai yana jira liman ya kara su kaga wannan ba liman yake bi ba annabi cewa inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi kawai fa an sanya liman ne dan a riƙa koyi da shi koyi kuma sai kaga an yi sannan kai amma in ka wuce kai kar ka fara yi kafin ayi to nan ba kai koyi ba to malamai suka ce wanda yayi wannan yayi haram kuma sallar sa ta bace saboda haka in har in zai zama yana riga liman ruku'u yana riga shi sujada to wannan ba sallah yake yi tare da liman ba
isa kon Salim Fage wanda ke cewa dan Allah malam ayi mana karin bayani kan jalsatul istiraha kuma yaya matsayin sallar wanda bai yi ta ba
to jalsatul istiraha shine zama tsakanin raka'a ta farko gabin tsakanin raka'a ta farko da ta biyu ko tsakanin raka'a ta uku da ta hudu tun bayan ya dago daga sujjada kuma ya miƙe sai ya dan zauna sai kuma ya tashi haka nan in ya dago daga raka'a ta hudu ba ta uku sallah ce mai raka'a hudu sai ya dan zauna sannan ya miƙe abin nan wannan ya ta tabbata a cikin hadisin Malik ibn Huwairis da hadisin Abu Humayd as-Sa'idi da dukkaninsu sun bada sifar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin abinda suka sifanta nasara Annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna wannan zama din da malamai suke cewa zatul istiraha to zama na dan lokaci kankani haka saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai iya yin wannan yayin da ya dago daga sujjada ta daga raka'a ta daya kafin ya tafi ta biyu ko kuma raka'a ta uku kafin ya tafi ta hudu to wannan yana daga cikin sunnonin sallar Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shi Abu Humayd as-Sa'idi da ya tashi ma koyar da sallah din inda ya yi ta wannan zaman inda ya yi wannan zaman ya yi shi ne gaban sahabbai kusan goma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin sahabban nan duka ba wanda ya masa inkari to babu wani wanda ya ce kai ya muka ga kaɗan zauna din nan ko ba haka muka ga Annabi yana yi ko ko a wannan ba ta daga cikin sallar Annabi to kaga wannan duk yana nuna sun goyi bayan sa tunda cikin su ba wanda ya musanta masa shi ya faɗa ya ce haka sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam take kuma suna gurin su goma sahabbai guda goma kuma suka yadda da wannan bayani da yayi to wannan yasa malamai suka ce to wannan lalle yana nuna ta tabbata domin akwai waɗanda suke kokari cikin malamai su ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne saboda tsufa wato yayi wannan ne saboda tsufa saboda shi Malik ibn Huwairis ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kusan a shekarar kusan karshen rayuwarsa sannan suka zo shi da abokansa suka zauna a Madina suka yi kwanaki haka kamar kwana 20 sannan suka koma to suka ce ai tunda sun zo sun samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen rayuwarsa to saboda girma ya kama shi a lokacin yake dan wannan zaman dan haka ba sunna ce ba daga cikin ba mustahabi bane ba kuma sunna ce daga cikin sunnonin sallah akwai malaman da suka faɗi haka to amma waɗanda ba suka saba musu suna cewa a'a dan me yasa to sai a wannan zaman yake inda a ce wani abu ne da yake yi saboda tsufa sai wani lokaci a ga yayi a ta biyu wani lokaci a ga yayi a ta hudu ta abin nan a ta uku wani lokaci a ta daya wato zama da yana bambantawa amma ya kasance sai a ta daya sai a ta uku a alama ce da take nuna cewa lalle akwai wani abu, wani abu yake nunawa a gurin. Sannan kuma a hadisin Abu Humayr Sa'idi da yayi a gaban sahabbai, cikin sahabban nan ba wanda ya kawo wannan shubha din, ba wanda ya kawo wannan fahimta din, yace a kayya za ka yi wannan zaman bayan sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsufa sannan yayi shi. To wannan ya nuna cewa wancan hujja da suka faɗa ba haka take ba. Ala ayi halin shi wannan zaman ba baya daga cikin wajiban sallah, kuma rashin yin sa baya ya sa sallah ta zama tare ta waya a ce ko mutum zai sallaka sujjada ba ali ko sujjada kabri ko wani abu irin wannan. Saboda wanda yayi ya samu ladan kwatanta wannan sunna, wanda bai ba ko ba a cewa yayi laifi. Wannan da shi ne, sai dai kawai idan mutum yana bin limamin da baya yi, to limam shi baya sujjada sallatul istiraha, to ya kamata kai ma kanka yi, mutukar ka fahimci cewa shi ba yake ba, to kanka yi. Saboda a mutaba'ar bin liman yayin da kake bin shi sallah, ka bi shi akan abin da yayi sunna ce, abin da wajibi ne. Wannan kuma abinda ake faɗa mustahabi ne, to kaga ba za ka zo garin yin mustahabi ba kamar abin da yake, kamar abin da yake wajibi. Saboda ka ille mai ya zama kwata-kwata baya yi, to ba za ka ce kai ba sai ka yi ba, sai ka abin nan.
Sai sakon Miftahu Ali wanda ke cewa, mene hukuncin waɗanda suke zuwa masallacin juma'a da ake yin sallah da wuri, idan kuma ba su samu sallah ba su yi ta sallah, alhali akwai masallatan da ba a yi sallah ba kuma za su iya samu, shin yin hakan daidai ne?
Matakar dai masallatan da ba a yi sallah ba, masallatan da suke kusa da su, to bai kamata su bar sallar juma'a ba saboda wannan uzurin. Sai dai idan masallatan sun yi nisa, to anan ba a hukunta musu, lazumta musu cewa sai sun yi tattaki sun tafi waɗancan masallacin saboda ba a gama ba ko ba a fara ba. Amma in a cikin unguwa suke ko tsakanin wannan da wannan ba tazara, wannan sun yi sun gama, wancan kuma tukunna ba su fara ba, to sai ya je can ya samu.
Sai Sarfit ko kuna jabe yake cewa, shin addinance ya halatta mace ta kai karan mijinta da suka rabu akan cewa sai ya bata wasu daga cikin ƴaƴan da suka haifa ta rike su?
To alhadana, abinda ake nufi tarbiyyar yara a musulunci, abinda musulunci ya ce idan mace bata yi aure ba tana da yaro karami, to ita ce a haƙu bihi, ita tafi cancanta ta rike shi har lokacin da ta yi aure. In yana yaro karami, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata mata da ta zo ta kawo kuka gashi sulabu da mijinta yana so ya kwace yaron da take shayarwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anti ahaqqu bihi ma lam tatazawwaji ma lam tankihi, wato kai kika fi cancanta ki rike shi matukar ba ta yi aure ba, ki aure ba. Idan ta yi aure, to haƙƙin ya sare daga hannunta. Idan yaro ya kai shekara, in yaro yana bin yaro zai mace ko namiji za su zauna a gurin uwarsu matukar ba ta yi aure ba tsawon shekara bakwai, mace ko namiji tsawon shekara bakwai. Bayan shekara bakwai, namiji a bashi zaɓi, zaɓi babarsa ko zaɓi babansa. In ya ce zai zauna da babarsa shi kenan, ya ce zai zauna da babansa shi kenan, wanda duk ya zaɓa shi za a bawa. Mace kuma za a ba da ita ga wanda zai kula da ita. Wato idan aka kula cewa uban shi zai fi kula da ita, to ta sai a manta ta gurin ubanta, shi zai kula da ita, ya kula da tarbiyyarta, ya kula da abinnan iliminta da sauransu, to wannan sai a bar masa. Idan kuma aka kula a shi uban in aka bashi ita kusan zai danka ta ne ga wasu can daban, shi yana harkokin gabansa sun riga sun sha gabansa, ba ya da lokacin zama, ba ya da lokacin kula da ɗarsa, watakila ma waɗanda ba mutanen ƙwarai ba za su rika wato kai mata farmaki, to irin wannan sai a kwace a bar a ba uwar, ita ce za ta fi kula da ita. Saboda haka ita ya mace akan mika ta ne bayan shekara bakwai ga wanda yake al'aslahu laha, wanda ya fi zama maslaha ga zama a gurinta, wanda zai fi kula da tarbiyyarta, uwa ce ko uba ne. Amma shi namiji za a bashi zaɓi, saboda shi ana ganin mai iya tsayuwa ne da ƙafafuwansa.
Sai Ashiru Sanu ne ke tambayar, malam, tufafin da mani ya taɓa za a iya yin sallah da su idan an kankare ko kuwa sai an wanke?
Na tabbata a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, sai kuntu afruqu al-mani min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma yakhruju fihi lis-salah, ina ainihin kankare mani daga tufar Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya fita da wannan tufafin ya je ya sallah. Saboda haka wannan yasa malamai suka ce idan an kankare shi kenan ba lalle ne sai an sai an wanke ba.
Shiko Muhammad Ahmad yake cewa shin ya halatta mutum ya kwashe dukiyar sa baki daya ya yi aikin alkhairi da ita?
Ya halatta matukar ba a cikin rashin lafiya yake rizis ya kwanta rizis ana ga kamar ba zai tashi ba. To anan a gaya masa cewa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Sa'd ibn Abi Waqqas, kamar ɗayanka da wani abu da za su rika kula da kansu ya fi ka basu suna roƙon jama'a. Wannan yana kance kamar ba zai tashi ba, amma in yana lafiyar salau ya dau dukiyarsa duka ya ce gashi dan Allah, wannan babu komai. Sai da Abubakar ya yi haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaidanta cewa yana buƙatar taimako. Sai da Abubakar kawo dukiyarsa ya gaba ɗaya, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsawata masa ba, cewa kuma za ka kwashe dukiyarka bayan kana da yaya. Saboda haka idan lafiyar salau ya ɗauko dukiyarsa ya ce ga tafi sabilillahi, to wannan sai a karɓa ba wannan. In kuma yana kwance ne a kan shimfiɗa ba shi da lafiya ta yiwu a kowane lokaci ya rasuwa bisa yadda al'amar abin nan cutarsa take nunawa, to anan sai a gaya masa cewa kada ya yi haka.
Sai kuma sakon Murtala Abdullahi Muhammad yake cewa malam mutumin da ya yi wankan tsarki bayan ya gama sai kuma ya wanka da sabulu, shin zai sake alwala idan zai yi sallah ko kuwa wace ya yi a cikin wankan ta wadatar?
Sai dai ya karya alwalar tasa, sai dai ya abin da ya karya masa alwala, an bai abin da zai karya masa alwalarsa tana nan ta farko.
Sai kuma sakon Isa Balali Manci yake cewa shin menene sai yancin cewa Sayyidina Abubakar ya rayu tare da mahaifinsa?
Abin da ya inganta shi ya rayu tare da mahaifinsa ba mahaifinsa ba, mahaifinsa shi ne Abu Kuhafa, kuma ya musulunta da ƙarshen rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya musulunta.
Muktar mama ta ce al-ghibatu ashaddu min az-zina, shin hadisi ne?
Wannan bai tabbata a matsayin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Ghiba, cewa ghiba ta fi zina tsanani, wannan ba gaskiya bane. Dukkanin su na cikin kaba'ir, amma zina tana da barna da yawa da za ta shafi zuriya, za ta shafi gado, za ta shafi auratayya, za ta shafi abubuwa da yawa. Saboda haka muninta yana da girma sosai.
Sai Dala Abdullahi Sani wanda ke cewa shin akwai wata falla ta musamman ne cikin ɗaukar gawa yayin kai ta kabari?
Ban san wani hadisi da ya zo ya nuna cewa shi wanda ya ɗauki makarar shi yana da wani ƙari ba. Abin da na sani dai wanda ya yi sallah yana da ƙirat, in ya raka ta yana da ƙiratan, za a ba shi yankin lada in ya yi sallah bai raka gawar makabarta ba. In kuma an tafi da shi makabarta a kai mata sutura a can, to nan kuma za a kara masa wani yankin lada, kowane yankin lada Annabi ci kamar dutsen Uhudu, har ma Sayyidina Umar yake cewa laqad farradna fi qararit, lalle mun yi sakaci mun bar wato lada masu yankin lada mai yawa lokacin da ya ji hadisi. Saboda haka wannan na sani, amma shi wai wanda zai shiga ya taba makarar shi yana da wani ƙarin lada da za a kara masa sama da wanda suka raka lada, wannan ban san wata da ta faɗa ka ba.
Sai sakon Muhammad Sarki wanda ke cewa shin akwai bambanci tsakanin ɗan duba matsafi da kuma boka?
To ɗan duba shi ne arraf, shi ne wanda yake buga ƙasa ya yi zane-zanensa ya gaya mutum wani abin da ya wuce bai san shi ba, ko wani abin da zai zo nan gaba, wanda wannan tabbas ya shiga haƙƙin Allah, ya shiga faɗar wani abu na gaibi. Wallahi alamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah, wanda ya suke sama ya ko waɗanda suke sama su ne mala'iku, da wanda yake ƙasa ba wanda ya san gaibi, inji Allah, ce sai Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, ce shi yake da mabudan gaibi ba wanda ya san gaibi sai shi kadai. Saboda haka al-arraf shi ne wanda zai buga ƙasa ya ce ya gano wani abu na gaibi, ko ya buga ƙasa ya ce ya gano wani abu na sa'a ga mutum, ko ya sa shi ko ya hana shi ta hanyar wannan ƙasar. Wannan haramun ne, ko yin shi babu shakka ya shiga haƙƙin Allah, ya yi shirka da Allah. Sannan abu na abin da sihir ya tsafi, shi tsafi galibi ana yin shi ne don cutarwa, cutar da wani, kamar yadda Allah ta'ala ya ce yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, suna raba tsakanin miji da matarsa, suna raba tsakanin masoya. Wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah, ya ce ba wanda za su cuta da shi sai wanda Allah, sai abinda Allah ta'ala ya riga ya rubuta mutum sai da izinin Allah. Kaga ashe suna yin abinda zai cutar da mutum, to shi mai sihiri zai iya hada kai da shaidanu da aljanu, zai iya hada kai da aljanu wajen ya cutar, shi yasa Allah ta'ala da ya kama magana sihiri cewa tattaba ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru, da abin da aljanu shaydanun aljanu su suka rika watsa abin hana sihiri a lokacin mulkin annabi Sulaiman. Allah ce Sulaiman bai kafirta ba, shaydanun nan su ne suka kafirta. Ya alimuna nasa sihra, suna koya wa mutane sihiri. Haka shi sihiri yakan yi alaka da aljanu, a cutar da wani ko a raba tsakanin wani da wani, ko a sa wani ta rashin lafiya mai tsanani, ko a sa ma abin da zai sanadiyar a sa masa abin da zai sanadiyar halakarsa ko mutuwarsa. Wannan shine sihiri. Alkihana kuma shine boka, bokanci. Boka alkahin shine ya bada labarin gaibi ta hanyar amfani da shedanu shi ma. Kuma shi kihana galibi abin da ya shafi gaibi ne, abin da ya shafi labari. Aka ce ai wane ne maka sata, ko a abun kudinka yana guri kaza, ko a abu kaza da kake gani abu kaza ne ya faru. To shi galibi kahin ba lalle ne ya zama sahir ba, zai iya zama kahin ne sahir, wato idan ya hada abin da amfani da aljanu don a cutar da wani, to ya zama kahin ne. To da zai bada wani labari da ya hada kai da aljanu, suna sato masa labarai, suna kawo masa wani gaskiya wani ba gaskiya ba, wani gaskiya sannan ya hada da karerai da yawa akan ta ya fada. To in ya hada da cutar da mutane ta hanyar aljanun nan, ya zama kahin ne kuma sahir ne. Saboda haka za a iya samun kahin shi kawai labarin yake bayarwa, amma baya sihirin, baya hada kulumbotun da za a cuci wani a ce aje abin ne, ko aje a samu wani abinci, ko aje a jefa mu wani a cikin ruwa ya sha, ko wani abu irin wannan. Kawai shi dai zai rika bada wasu labarai ne, yana kokarin ya ce ya san wani abu, ko ya hararo wani abu, ya gano wani abu da zai faru. To wannan kahin ne amma ba sahir ba. Saboda ita kihana tana da alaka da labari ne da mutum zai bayar, wanda yake na gaibi ta hanyar aljanu. Shi kuma arraf zai bada labaran gaibi ne ta hanyar bugun kasa, ta hanyar buga kasa, ce ya gane tauraro kaza ya shiga kaza, tauraro kaza ya hudo kaza, ya bullo ta kaza, yana guri kaza, don haka abu kaza zai faru a lokaci kaza, wani zai iya mutuwa, wani zai rayu, wani zai haihu, wani zai. To wannan abin nan arraf kenan. Shi kuma kahin da aljanu yake mu'amala, shi ma sahir da aljanu yake mu'amala. Saka wannan shine bambancin su. Amma dukkanin su abin da suke kafirci ne, kuma haramun ne mutum ya je gurin ɗaya daga cikin su yana neman wata biyan bukatar sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce duk wanda ya zo gurin alkahin, wato boka, ko kuma ya zo gurin dan duba, sannan ya gaskata abin da ya gaya masa, Annabi ya ce to ya kafirce wa abin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani, kuma a ciki Allah ta'ala ya ce qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Kace abin wanda yake samai da wanda suke kasa ba za su ba wanda ya san gaibi sai Allah. Qul innamal ghaibu lillah, kace gaibi kawai wannan na Allah ne. Saboda haka in har ya yadda ya bashi labarin wani abu da zai kasance nan gaba, ya kuma amince, to shi yasa Annabi ce ba karka fara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya kafirce alqur'anin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ko mutun yaje gurin dan duba, yayi masa duba ko da bai yadda ba, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ukubar sa ba za a karbi sallar sa ba ta kwana 40. Kamar yadda yake cikin sahih Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafa fasalahu lam tuqbal lahu salata 40 yawman. Wanda duk yazo gurin boka ta dan duba, ya gaskata shi game da abin da ya tambaye shi game da wani abu, ko da bai gaskata shi ba, ya tambaye shi, to ba za a karbi sallar sa ba ta kwana 40. Saboda haka haramun ne zuwa gurin waɗannan mutane, wasu abin da suke aikatawa kafirci.
Sai sakon da ya zo daga Faisal Abbas Abubakar yake cewa malam, menene hukuncin sanya karatun Alkur'ani a cikin mota da murya mai ƙarfi kowa yana ji?
To idan da yarda su waɗanda suke cikin mota ɗin abokai ne za su yi tafiya, suke ganin ya kamata a sa musu abin Alkur'ani duk suna sauraro, wannan babu komai. Shi ya sa musu sun yadda za a tsaya a saurara. Amma kamar motar haya da za ka kwaso mutane daban-daban, kuma ka sa musu Alkur'ani kuma ka kure sauti, to a nan gaskiya ba daidai ba ne. Saboda a cikin mutanen nan ba lalle ne su yi shiru ba, su za su ci gaba da hirarsu. Kaga a nan kuma ka kawo wani abin da yake na Alkur'ani, wanda aka ce idan ana karanta shi a yi shiru, ka kawo shi inda ka san cewa ba za a yi shiru ba. Allah ta'ala ce wa zakuri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, idan ka karanta qur'ani ku saurare shi, ku bada hankalin ku akan sa, ku yi shiru ku saurare shi, fastami'u lahu ku saurare shi, wa ansitu ku yi shiru, la'allakum turhamun, Allah ya muku rahama. To dai kasance ka san cewa motar da kake da suka dauko mota haya ce, mutanen da suke ciki ba ka da iko akan su, da kila ma wanda wasu da zaka dauko ba musulmi bane ma, so alqur'ani ba bai dada su da kasa ba, su ma yadda cewa daga maganar Allah bace. Kaga anan ka bijirar da alqur'ani gurin da ba za a girmama shi ba, kai laifi. Amma idan ka san cewa ko ya ku ne za ku karanta, za a sa dan kowa ya saurara, ku da yarda ku da amincewa ku, wannan ba mu komai a ciki.
Sai wannan ne sakon yake cewa malam ni muna wajen aiki ɗaya da wani wanda ba musulmi ba, wato kirista. Duka na juma'a sai ya dauke ni akan abin hawan sa ya kai ni masallaci, sannan ya wuce. To sai aka sace masa abin hawan ne kuma na sayinawa. To sai ya zama ina zuwa wani taron tsafin dalibai kusa da cocin da yake zuwa duk Lahadi, sai nake biya masa, ni ma nake daukar sa na kai shi. Shin hakan da nake yi daidai ne?
To shi watakila nashi addinin ba a ce kai dauke ka ba, saboda haka shi bai yi wani abin da ya saba wa nashi addinin ba. Shi ba watakila da addinin sa an rubuta cewa kai ya dauke kai kai ka masallaci, to na san ba zai yi wannan ba. Inde mai aiki ne da addinin sa, saboda shi addini alaka ce da tsakanin bawa da ubangijin sa. Alakar da take tsakanin bawa da ubangijin sa dole ne tafi sama da alakar da take tsakanin bawa da dan uwansa bawa, kowaye shi kuwa. To haka shi ubangiji shine ya faɗi cewa wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan, ku taimaka wa junanku akan abin da yake alkhairi ne da tsoron Allah, kada ku taimaka wa junanku akan abin da yake saban Allah ne, zunubi ne da wuce iyaka ko ta'addanci. To babu shakka shi da yake zuwa addinance a musulunci wannan zunubi ne, inda zaka je ka fadar cewa Allah yana da da ko Allah uku ne, ɗayan uku ne, ko shakka wannan a alqur'ani Allah ta'ala ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wa laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam, musulunci ya haramta wannan kuma ya ce kafirci ne yin haka. To kaga shi kai ka taimaka akan yin hakan, ka taimaka akan abin da yake musulunci bai yarda da shi ba. Ya yi maka ihsani na zamantakewa, kai ma kana iya masa ihsani amma ba ta hanyar saban Allah ba, kana iya kyautata masa, ce la yanhakum Allahu 'ala alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allahu yuhibbul muqsitin. Allah bai hana ku ba, mutumin da kuke zaune da shi lafiya, ba musulmi bane kuke zaune da shi lafiya, Allah bai hana ku ba ku kyautata musu, ku yi musu adalci. Haka kana iya kyautata masa kowace irin hanyar kyautatawa. In ka san gidansa misali, an tashi daga aiki tunda an sace ba mutun sa, ka goya shi ka kai shi gidansa, daga nan kai nuna masa kai ma ka ji dadin abin da ya maka, ba wai dole sai hanyar kai shi cuci ba. Sai ka an tashi daga aiki tunda ka ce gurin aikin ku daya, kuma an sace masa babur, haka kai ma kana da hanyar da za ka taimaka masa, ko ka nuna masa kai ma ka ji dadin abin da ya maka a baya, to sai ka goya shi a babur ɗinka, sai ka kai shi gida, ko Allah akalla baka kai shi har gida ba, ka dai masa wani abu na ihsani, ka rage masa hanya, to sai ka ga sai ya ji cewa eh lalle kai ma ka abin nan. Sannan kuma abin da ya shafi cuci sai kai masa bayani, ka ce wallahi zan so a ce na kai ka, to amma saboda mu a musulunci ba a yarda ai wannan ba, kuma ka san addini wani abu ne wanda yake babbar alaka ce tsakanin Allah da bawansa, ina bana san Allah ya fushi da ni, don haka kakka damu, amma dai ruwan abu da in ya taso ka neme ni zan yi maka. Wannan yana da kyau ba kuma zai fahimce ka, tunda harka ce ta addini, shi ma da addinin sa ya ce kai yayi, ba lalle ne ba in har zai yi addinin nasa biyayya.
Sai na sakon ki cewa malam, wani bangare ne na sallah mutum zai samu a kirga shi cikin waɗanda suka samu jami'i?
Ya samu raka'a kuma a bisa ɗauli wanda yake mafi shahara shine in ya samu ruku'u a raka'a ƙarshe, to ya samu wannan jami'i. Duk abin da ya samu a cikin sallah yana tambayar samun raka'a ne ko yana tambayar samun ladan jami'i? ayyana tambaye samu ladan jami'i ne duk abinda ka samu tare da liman ka sallace shi tare da shi to ka samu ladan jami'i ba wai lalle sai ka samu cikakken raka'a ba in ce ya fi ma adratun fa sallu wa fatakum fa atimmu idan ya kasance in ka zo ka samu shi a cikin raka'a karshe ko ya riga ya ruku ya dago to in har aka zama na babu wani amfani da zaka samu na sallar jami'i kaga kenan babu alama babu bukatar ka bi shi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan abinda kuka samu liman yana cikin ku sallace shi tare da shi kaga ya nuna akwai amfani kenan ga yin haka saboda haka in ka zo ka samu liman a cikin kowane hali yake ka sakai sallah da shi ka samu wannan lada insha Allah
sanin ke cewa malam menene bambancin munafurci da kuma annabimanci daga Mustafa Ibrahim Rano
to munafici kalma ce babba sosai tafi annabimanci fadi munafici zai zama munafici ne na akida wato munafici da yake da alaka da akidar mutum tsakaninsa da Allah kamar mutumin da zai koyi kafirci a zuciyarsa amma kuma ya bayyana musulunci a bakinsa kaga wannan munafici ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatin qalu inna ma'akum ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين تمند زيت شيء دباكي يا إيماني دا الله يا إيماني دا الله ما أزوج يا باها كماني وانا منافقيني كاغا منافقيني وانا نأكيلا دمو تمند زيت بيانا مسلين شيء أباكينسا هو أظاهرانسا أغن شينا سلا تارد متاني ينا أزمي تارد متاني وتقيل ما يبياكو ليه جيهاجي tare da mutane yana bada kudin sa zakka tare da mutane ba kuma a zuciyarsa bai yadda akwai wani abu musulunci ba bai yadda da manzon Allah ba bai yadda da ranar lahira ba kaga wannan munafiki ne kuma ba musulmi bane ko da a zahiri ya bayyana wannan saboda zuciyar bata karba abun ba inna ta'ala ya ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira munafikai su ne a cancan kasa a wuta kuma zaka taba samun wanda zai taimake su saboda ka wannan munafici ne babba shine ake kira annifaqul akbar ko annifaqul ilmi ko al-i'tiqadi munafici wanda yake da alaka da aqida ko kuma munafici wanda yake da alaka da aiki kawai wato mutum ya rika aiki irin na munafikai wato shi a zuciyarsa ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da dukkan rukunin musulunci amma kuma a aikace yana yin wasu dabi'u irin na munafikai kamar irin su ƙarya kamar yaudara kamar kare alkawari sabe yarjejeniya wannan da dabi'a ce ta munafici cin amana dabi'a ce ta munafikai shi ba munafiki bane a zuciyarsa amma kuma a aikace yana yin wasu ayyuka na munafiki wannan suna kiran shi annifaqul amali baya fidda mutun daga musulunci amma kuma aiki ne kabira ce daga cikin manyan aikin kaba'ira to wannan shine abin da ake kira munafici annabimanci shine gulma mutum ya dauki wata magana ta wani ya je kai ba wani da niyyar ya hada su fada ya dauko ta wancan shi ma ya kama wannan dan yadda zai su bata su fada wannan shi ake kira annamam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu jannata qattat shine annamam duk mai irin wannan dabi'ar ba zai shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wani daga cikin kafirai shi abin nan masha'in bin nabi من نائب الخير معتد اسيد والشائب بنميم مي كاي كاو ده انمي منشي يجي نان يي غولما يجي تشان يي غولما تو ران كبيره تشي من الكبائر انا دغ شيكن مانيا مانيان ايوكان ليفي دون هر النبي صلى الله عليه وسلم يجي دوم يي والله ايكي ما زي شيغا الجنه با معنى لا يدخل الجنه ابتداء زي شيغا وتا قونا شي غرغدان ليفنسا سنن كوما دغ با اكن شي الجنه با ان وينكي مس ونن كبيره amma shi ba zai fidda shi daga musulunci ba munafici kuma in ya girma ya taba zuciya to wannan ya fidda mutun daga musulunci kaga ashe munafici ya fi fadi ko ya fi girma shanin sa
sai ki tambayar karin bayani akan bai'ul ina
ba bai'ul ina shine cinikin da ake yi dan halatta riba wato so ake ayi bashi da ruwa amma kuma ba so kai tsaye a zamanin an yi bashin da ruwa din to sai a gicce ya ciniki a ciki sai a ratso da ciniki a ciki dan wannan cinikin ya zama kamar shine ya halatta wannan karin da za a samu to wannan shine bai'ul ina suna cewa kamar mutum ne yazo yana son ka bashi rancen wato kudi yana son rancen 1000 kana so ka ce da shi zan baka rancen 1,000 amma in ka tashi biya na zaka bani 1,200. To amma kai haka kowa zai fahimci eh to ai bace wannan dan tsare bace wannan ka bani 1,000 kuma in na tashi biyan kan karbi abin nan 1,200. To sai ga to ba zai samu 200 mu ta haka to bara ya shigo da wani ciniki sai ce to ni ban da abin da zan baka kudi da zan baka amma ga wannan radian in kana so zan baka ita 1,200. Sai ka ce ya saya sai ka bashi sai ci to kawo baka 1,000 na sai ta 1,000 nan take kuma sai kuma karbar ta sai baka 1,000 kaga nan ka samu 1,000 da kake son rance a gunsa kuma yana banka kai kuma 1,200 kaga 200 ta shigo amma an getta wani ciniki na ƙarya a ciki wanda kawai cinikin hoto ne ba shi aka zo ne kai ba wannan radian ka zo ne ma ba kudi kake so shi ba kuma a lokacin ba magana ya saida maka radio bane a gaban sa yadda zai kara maka wani 200 akan kudin da zaka karba wajen sa to wannan shi ake kira bai'ul ina to dukkan wani ciniki da za a shigo da shi cikin kasuwanci ba wai cinikin ne makasudi ba a'a makasudi shine kudin da zai karu akan mai bashi shine makasudi to wannan shi ake duk ya shiga cikin bai'ul ina wannan ciniki haramun ne kuma wannan abin da aka karba na kari riba ce
to sai sakon da ke cewa malam menene matsayin tara farce ko kuma a yanke wasu a bar wani zako-zako daga Abbas Rabi'u tidin wadar dan kade
wannan ba dabi'a ce ta musulmi ba koyon wanda ba musulmi bane kazanta ce saboda farce ce aka yanke shi musamman kada ya zama al'akalla mutum duk bayan wata ɗaya ya zama ya yanke farcensa kuma an ka tashi yankewa ka yanke shi duka ka bar wani ka yanke wani ka bar wani wannan ɗabi'a ce ta waɗanda abin nan ba musulmi ba kuma kai an hana ka kwaikwaye su dan me za ka kwaikwaye su a cikin abin da ma ba shi da wata ma'ana ka yanke farce ka bar wani saboda haka kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro an masa aski an aske wani rabin kansa an bar wani rabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yanku aske duka ko ku bari duka yasa za ku aske wani bangare ku bar wani bangare kuma yanzu wannan za ka ga ado ne a wajen wasu sai kaga an yi wa mutum wani aski haka kamar an kifa masa wani koko a kansa an zagaye kan an kwashe gashin amma kuma can saman an basu ba kaga wannan ba halatta ba shine abin da ake kira alqaza da musulunci ya haramta shi to haka nan shi ma yake farce ka yanke shi duka amma ka yanke wasu kamar wasu wannan ba daidai ba ne
sai in yake tambayar shin ya halatta mace ta shiga makota zaman hira ba tare da izinin mijinta ba
ko masallaci an ce ka ta tafsi da izinin mijinta bare ta je hira makota wannan ba da bai dace ba ko masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku hana mata zuwa masallaci in sun nemi izinin ku kaga kalmar in sun nemi izinin ku tana nufin in za su fita kenan su nemi izinin ku amma sun nema kuma kada ku hana su to idan har masallaci gurin da za a je bautar Allah inda za ta je ta gada da Ubangiji an ce su nemi izini to bare kuma wanda za ta shiga makota kamata ya zauna da izini don yana yiwuwa ya shigo gida a cikin wannan lokacin yana buƙatar riganta ko ya yi aike yana buƙatar ta yi masa wani abu ya aiko ɗan aike amma ba ta nan kaga nan babu shirka zai so sa masa zuciya saboda haka ba daidai ba ne wannan.
Sani ta ce malam tana da ciki ne sai ta yi mafarki ta haihu da ta faka kuma sai ta ga jini shin sai ta yi wanka ne ko kuwa wankewa kawai za ta yi.
Don da ciki kuma ta ga jini kuma ba bari ta yi ba. Jini ne ya zuba saboda wannan jinin na larura ne sai ta wanke shi.
Sani shi kuma ya ce malam ina son ka kara mana bayani akan lokutan da shari'a ta hana yin nafila daga Muhammad Aminu Brigade.
To lokutan da shari'a ta hana nafila kamar yadda suka zo a cikin hadisai hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin Uqba ibn Amir hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhum jami'an yana nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yin sallah ila tatlu ash-shams hatta tartafi lokacin da rana ta hudu sai ta dago wato sai ta dago kadar ruwan kuma da malamai suke cewa gurgudan goran mashi to saboda sai ta dago ta yi haske amma tana jijjiji din nan bai halatta mutum ya yi sallah a lokacin ba sannan kuma da lokacin da kamar da zuwa cikin hadisin Uqba ibn Amir yana cikin sai Muslim hina yaqumu qa'imu adh-dhahira lokacin da rana ta take tsaka ce hatta tamila shams sai rana ta karkace sai ta yi zawali haka lokacin da rana ta take tsaka shi ma an hana ayi sallah a lokacin sai kuma lokacin da rana ta tafi hina ta tadayyafu lil ghurub lokacin da ta tafi faduwa lokacin da ta yi jadin nan ta tafi faduwa to bai halatta mutum ya sallah a gurin ba a lokacin ba sai ta fadi saboda wannan lokaci ne da waɗanda suke bautar rana suke faduwa su yi mata sujjada kuma ba a son kai wani abu da ya kama da aikin su haka da a lokacin suke faduwa sujjada kai ma ka a ganka a lokacin kana faduwa kana sujjada to waɗannan a waɗannan lokutan an hana annawafilul mutlaqa haka ka tsiri nafila kawai a cikin wannan lokacin amma za ka rama fawa'id misali sallah ce ta kuce maka za ka yi rama ta a lokacin da aka hana yin nafila magana mafi inganci shine za ka iya nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama an salati aw nasiya falyusalliha idza zakaraha wanda duk ya manta sallah sai bacci ko ya manta to ya sallace ta lokacin da ya tuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade da lokacin da ba a hana ba sai ce lokacin da ya tuna zai iya tuna sallar nan lokacin da rana ta take tsaka ko zai iya tuna sallar nan lokacin da rana ta hudu ba ta daga ba to a lokacin ya ce annabi ya ce ya sallace ta lokacin da ya tuna to in fa'ita ce zai iya sallata ta koda kuma lokacin da aka hana ne wanda cikin abin da aka yi togaciyarsa ko mutumin da ya yi dawafi zai yi mutum da ya yi dawafi zai yi nafilan nan ta dawafi ita ma zai iya yin ta saboda hadisin Jubair ibn Mut'im da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bani Abdul Manaf la tamna'u ahadan taha bi hadha albayti wa salla fi ayyi waqtin sha'a min al-layl aw nahar aw an-nahar nabi yace ya ku bani Abdul Manaf kada ku hana wani da zai yi dawafi a wannan dakin na Ka'aba ko bai yayi salla duk sanda yaso da rana ne ko da daddare haka annabi yace fi ayyi waqtin sha'a kowane lokaci ya ga dama saboda haka idan mutum ya dawafi shi ma zai iya yi a kowane lokaci ne ba tare da togaciya ba hakanan mutumin da ya shiga masallaci wato annawafil zawatil asbab nafilin da suke da dalili sun da ya shiga masallaci shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dakhala ahlukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ku shiga masallaci kada ya zauna sai ya raka'a biyu to kaga anan shi ma an yadda cewa ya raka'a guda biyu duk sanda ya shiga masallaci to wadannan sune zawatul asbab wanda su ma wasu daga cikin malamai suka yi togaciyar su daga cikin wadannan lokuta da aka hana ayi sallah amma ba haka ba annawafilul mutlaqa nafila kawai wacce mutum zai tsiriyinta to ba zai yi ta ba a cikin irin wadannan lokuta guda uku
alhamdulillah malam Allah ya saka alkari masaro duka alamar karkashin shirin a wannan rana sai dai kuma za ku aiko da naku sakonnin tambayoyin akan lambobin waya da aka saba na 0805544413 ko kuma 0707786442 ko kuma akan 0707640455 haka zalika za ku yi aikowa cikin adireshinmu na email a madadin wato a kan fatiyar hama at yahoo.com ko kuma ta shafinmu na fatiyar rama da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin sashen adilin musulunci na gidan rediyo rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye kan mita 97.3 a zango na FM da kuma shi malamin mu a daktar Sheikh Muhammad Sani Umar Rijale mu babban malami a tsantsan nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano sai kuma Bashir Idris Ngwagwo wanda ya tattara mana sautin a kan na'ura ana sai Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.